من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمغريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. يوم جمعة 20 رمضان هجرة 1443 يزو دي دي 22 غوتان غدو شكرا 1222 زامي شكا تفسير سورة لقمان أيو دقاء آية تفرقوا إن شاء الله. Karatunmu yana ɗauke da bayani akan munin waka a sunnar manzon Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif lam mim.
Alif lam mim. Wato Allah subhanahu wata'ala akwai surori waɗanda ya fara gabatar da waɗannan harufa guda uku a farkonsu, alif lam mim, surori guda shida ne a cikin Alƙur'ani guda biyu Allah madaukaki ya kawo su a farko da suratul baqara da suratul ali imran sai Allah ya kawo guda hudu a jere a wuri guda kamar yanda ya aje biyu a farkon alqur'ani ya kawo guda hudu a tsakiyar alqur'ani shine ya kawo suratul ankabut suratul rum suratul luqman suratul sajda suna jere wadannan surorin gaba ɗayan su sun fara da alif lam mim to akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wataala ya kan yi wadannan domin duk wani aiki na Allah akwai dalilinsa sai dai idan baka gane ba wannan yana cikin dalilai da ya sa malamai suka rubuta littafan ulumul qur'an akwai littafai da ake kira akwai ilimi mai zaman kansa da ake kira ulumul qur'an waɗannan littafai suna daga cikin yana daga cikin manufofin rubuta su saboda a nuna maka cewa shi alqur'ani Allah ya tsara shi ne da ilimi to waɗannan surori guda shida waɗanda Allah ya fara da alif lam mim idan ka lura da su zaka ga gaba ɗaya suna magana ne akan izzar Allah da kuma hikimarsa wato Allah yana da buwaya kuma Allah yana da hikima duk abin da Allah subhanahu wataala ya yi akwai hikima musamman saukan alqur'ani shi alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi akan hikima to kuma duk waɗannan surorin guda shida idan da za ka dube su ɗaya bayan ɗaya za ka ga cewa suna ɗauke da magana ne akan abubuwa guda biyu ɗin nan izzar Allah da kuma hikimarsa don ba ma kamar suratul baqara misali aya ta 209 Allah madaukaki ya ce fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim to wannan kalma ta azizun hakim ba wannan gurin ka dai Allah madaukaki ya faɗa a suratul baqara ba zaka ga Allah ya faɗi haka aya ta 220 da aya ta 228 da ta aya ta 240 da ta aya ta 260 duk Allah madaukaki yana kawo kalmar azizun hakim Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne yana daga cikin abin da waɗannan surori suke karantarwa buwayar Allah da kuma hikimarsa sai dan ka dawo suratu ali imran nan ma haka aya ta 6 huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha'u la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah shine wanda yake suranta ku a mahaifa ta yanda ya kudurta babu abinda ya cancanta abota ma in ba Allah ba Allah mabuwayi babu abinda ya gagare shi kuma duk abinda Allah yayi akwai hikima to a suratu ali imran din ma al azizul hakim da Allah ya kawo ba a wuri ɗaya bane zaka samu aya ta 62 zaka samu aya ta 126 in ka dawo suratul ankabut aya ta 26 zaka ga Allah ya ce fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim kaga kenan har yanzu dai waɗannan surori suna magana ne akan izzar Allah da kuma hikimarsa a suratul ankabut din ma ba nan kadai ba aya ta 42 Allah madaukaki ya ce inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay'in wa huwa al-azizul hakim in ka dawo suratul rum nan ma zaka taras da haka aya ta 27 wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alay wa lahu al-masalu al-a'la fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim wato izzar Allah da hikimar Allah ita ce abinda surorin alif lam mim suke karantarwa saboda haka da Allah ya fara wannan sura da alif lam mim me yace a gaba
tilka ayatul kitabil hakim
kaga nan ma sai Allah ya tabbatar da darasin da ke surori da Allah madaukaki ya fara su da alif lam mim magana ce akan izzar Allah da hikimar Allah nan ma suratul luqman sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim waɗancan ayoyi ne na littafi alhakimu mai hikima yana da fassara kashi biyu ko dai ayatul kitabi zil hikma ayoyi ne na littafi mai hikima wanda shi ne alqur'ani saboda ba shakka alqur'ani Allah ya ba shi kalmar alhakimu kamar yanda shi kansa manzon Allah ya samu wannan lakabi. Saboda haka Al-Qur'ani Allah ya kira shi littafi ne mai hikima, shi kansa mai hikima. Kana iya canza fasaran kuma ka ce Al-Hakimu qa'iluhu, waɗannan ayoyi na littafi ne wanda mai hikima ne ya tsara. Kaga kenan hikima ta koma ga Allah. Ko dai ka bar hikimar ga Qur'ani shi kansa nan ma ya dace, ko kuma ka mai da hikimar ga Allah wanda ya saukar da Al-Qur'ani. Wannan ayar ita ma sai bi ta zo a cikin Al-Qur'ani, dan ta zo a farkon suratu Yunusa aya ta farko, tilka ayatul kitabil hakim, waɗannan ayoyi ne na littafi mai hikima. To sannan kuma zai zo a aya ta tara ta suratu Luqman, za mu karanta inda Allah ke cewa khalidina fiha wa'adallahi haqqan wa huwa al-azizul hakim. Za mu zo kuma aya ta 27 a suratu Luqman, walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. So kaga duk inda ka dubi alif lam mim zaka ga Allah ya dinke su da al-azizul hakim. Waɗannan surori suna magana ne akan izzar Allah da buwayar Allah. Sura guda ita ce suratu Sajida, ita kuma da Allah ya tashi magana har yanzu dai buwayar tana nan. Amma a aya ta shida sai ya ce zalika alimul ghaibi wash-shahada al-azizur rahim, har yanzu dai an samu izzar Allah da kuma rahamar shi. To lalle lita ayoyin Al-Qur'ani ayoyi ne waɗanda Allah ya tsara su da hikima. Sai ya ce
hudan wa rahmatan lil muhsinin,
hudan wa rahma, ayoyin Al-Qur'ani akwai shari'a cikin su kuma akwai rahama. Akwai shari'a a cikin Al-Qur'ani da rahama, amma ba kowa ke samu ba. Lil muhsinin, sai ga masu kyautatawa. Allah ka samu dauki wannan siffa. Ba kowa yake ci riban Al-Qur'ani ba, sai wanda ya samu siffa ta ihsani, da zamanto mai kyautatawa tsakanin shi da Allah, mai kyautatawa tsakanin shi da mutane, mai kyautatawa a mu'amalarsa. To amma babban abin da ake so a samu kyautatawa a kai din, sai Allah ya kawo su. Me yace?
Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
Waɗannan su ne umdatul ibadat, su ne gimshikin ibada gaba ɗaya, shi yasa Allah ya kawo su. Amma kyautatawa kalma ce da take da faɗi, kyautatawa kalma ce da take da faɗi. Sai Allah ya tabbatar da muhimmin abin da ake so a samu kyautatawarka a kai. Allazina yuqimuna salata, waɗanda suke da tsayi da sallah. Idan mutum yana tsayi da sallah yanda ya kamata, to Al-Qur'ani yana zama shari'a gare shi, Al-Qur'ani yana zama rahamar Allah gare shi. To kaga ka'ida ce ka zama mai sallah. Idan ba ka yin sallah, Al-Qur'ani ba lalle bane ya zama shari'a gare ka. Don haka zaka ga akwai kafirai muna zama da su ana karanta Al-Qur'ani amma basu musulunta ba, saboda ba sa da'irar waɗanda ke amfana da Al-Qur'ani. Hatta a musulmai ɗin, sai wanda tsaya yana tsaye da sallah, shine Al-Qur'ani yake zama shari'a ya zama rahama gare shi. Wa yu'tuna zakata, waɗanda suke bada zakka, wahum bil akhirati hum yuqinun, kuma su masu tabbatarwa ne game da ranar lahira, ba sa kokwanto, suna da yaqini cewa lahira tana tafe. To duk mutumin da ya dauki wannan siffa, kana tsaye da sallah, kana bada zakka idan dukiyarka ta kai, kana da yaqini akwai mutuwa, akwai hisabi, to sai Allah ya ce ulaika ala hudan,
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim, to waɗannan suna nan akan wata shari'a daga Allah mahaliccinsu. Wanda ya dace da waɗannan siffofi yana kan wata shari'a ta Allah. Allah ka samu dace da su. Wa ulaika humul muflihuna, kuma waɗannan su ne masu tsira, waɗannan su ne masu tsira. Wato in ka dubi surorin Alif Lam Mim, kamar yadda malamai suke faɗa, babu shakka suna da kamanni ta wurare da yawa. Yanzu misali, babu surar da take kama da suratul Baqara a farkonta kamar suratul Luqman. kaga yanda Allah ya kawo ayoyin nan in ka koma ga suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يذكرك أن فرق سورة لقمان هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كما سيذا مكوة النص الله يفارد ألف لام ميم wallahi shi yasa alqur'ani dan adam ba zai iya rubuta shi ba zai yi ba aikin Allah kuma yanda Allah ya dinki alqur'anin nan wato shi yasa alqur'ani ya zama gagaraba dau makiyi sai dai iyayya saka kashe shi amma haka zai bar alqur'ani Allah ya tsara alqur'ani da ilimi to Allah madaukaki ya yi shimfida ma suratul luqman mece ce shimfida shimfida da Allah ya mana game da wannan sura ka dauko kalma ta farko yake tilka ayatul kitabil hakimi wadannan ayoyi ne na littafin alqur'ani an saukar da shi ne da hikima to kaga kenan ana magana ne akan alqur'ani Allah ya tsara shi ne akan hikima to sai Allah ya kawo mana abinda yake raba alqur'ani da hikimarsa abinda yake raba ka da cin ribar hikima ta alqur'ani yake wa minan nasi man yashtari lahawa
wal hadith li yudilla an sabilillahi bighayri ilm ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين
تنا يوا ذاك شيء متيتي هكمر القرآن هكمر أفيليني ولقد يسرنا القرآن للذكر me yasa Allah ya saukar da alqur'ani ya faɗa mana dalilai na saukar da alqur'ani ai abinda yasa shi dan adam an halicce shi ne dan ya bauta ma Allah wannan yana cikin alqur'ani khalaqana Allahu li ibadatihi wa lam yakhluquna abatan Allah ya halicce mu ne dan mu bauta ma wannan yana cikin alqur'ani ko kuwa yana cikin alqur'ani wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun in dai musulmi ne kai ka sani to me hikimar saukar da alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani saboda ya rike zuciyar dan adam ya rike zuciya wannan ita ce hikima din zuciyarka alqur'ani ya rike shi ya zamanto alqur'ani shi yake rike da zuciyarka babban abin da yake kawar maka da alqur'ani shine waka idan ka dauki waka ka sa a cikin zuciyarka to wallahi kai da alqur'ani kun yi bankwana dan ba su haduwa shi yasa da Allah ya magana akan hikimar alqur'ani yace littafi ne da aka saukar da shi da hikimar saboda a rike zuciyar musulmi ya zamanto da'iman yana tunanin Allah yana tunanin ayoyin Allah to da zaran waka ta shiga zaka ji kamar magnet ne yanda ka san magnet kamar yadda mahaddicin alqur'ani in ya zauna sai ya ji qur'ani yana bitar sa a zuciyar shi ba tare da harshe yana motsi ba haka waka take ma zuciya idan waka ta rike zuciyarka matukar ba bacci kake yi ba wallahi zaka ji zuciyar tana rera wakar kuma kai baka masu zuciyar tana rera wakar to abinda ake son zuciyarka ta rera shine alqur'ani kaga kenan idan aka samu waka a wannan gurbi to hikimar alqur'ani ta kau hikimar alqur'ani ga musulmi ta kau domin babban hikimar ita ce a rike zuciyarka da maganar Allah duk wanda aka rike zuciyarsa da maganar Allah ana fatan zai gama da duniya lafiya bare kuma akwai hadari mun riga mun sani kalmar ƙarshe ta bakinka tana da tasiri a makomarka a ranar tashin kiyama kalmar da ta fito ta ƙarshe a bakinka, to idan zuciyarka ta saba da waka, wallahi wannan kalma sai ta tabbata ta mawaka. Idan zuciyarka ta saba da Alƙur'ani, Allah ba zai kyale ka ka tabe a ƙarshen rayuwarka ba. Don haka yasa da farkon suran nan, daga farkon suran Allah ya fara magana akan abinda yake raba mutum da hikimar Alƙur'ani. Wa minan nasi, akwai daga cikin mutane, man yashari lahawul hadisi, wanda yake saye, yake sayan zance mai shagaltarwa. Lahawul hadis, zance mai shagaltarwa, ai waka zance ne mai shagaltarwa. Li yudilla an sabilillah, yana sayar da waka, yana batar da mutane su bar hanyar Allah bi gayar ilimin, ba tare da ya sani ba. Kuma da yawa har yanzu akwai, zaka ga sana'ar mutum shine tura waka, ya tura fina-finai a wayoyin mutane, ya tura wake-wake, ana biyan sai na cin abinci, yana ganin ba komi. Allah ya ce bi gayar ilimin, abinda yake yi batar da mutane ne, ai ba sai an gaya maka ba. Lokacin da ka dauki fim na batsa ka tura ma wani a waya, ka shirye da shi, ka batar da shi. Sannan kuma wannan mutumin, inda akwai ƙarfin imani a zuciyarsa, daga lokacin da shedan ya nuna mar wannan fim na batsa, ba mamaki ya fada tarko. Saboda haka zaka samu rabuwa da wannan abin ya gagara. Mutane da yawa a yau suna korafi, sun shiga wannan bala'i, sun kasa fita. Akwai mutumin da saboda lalacewa fina-finan batsan ma yana kallon su ne da iyalin shi. Kuma mun sani wannan ba sabon abu bane. So Allah yake cewa akwai mutumin da yake yaɗa fasadi, yana batar da mutane suna barin hanyar Allah bi gairi ilimi, ba yi da ilimi, jahili ne, bai sani ba. Wa yattakhidha huzwa, amma shi ya ɗauka ai wannan shagali ne, wasa ne, ai babu komai. Sai Allah ya ce ula'ika lahum azabun muhin, waɗannan suna da azaba mai wulaƙantarwa a ranar tashin kiyama. Allah ka tsare mu, kar ka yadda musulmi ka zama sababi na ɓatar mutane, sababi na halakar bayin Allah. Kai ne kake nuna kafa na sharri a maimakon ka buɗe hanyar alkhairi ga mutane. So da yawa muna yi, muna ganin kamar muna da uzuri, ai kaga Allah ya ce bi gairi ilimin, amma shin rashin iliminsa ya tsirar da shi? Jahilci ba uzuri bane, jahilci ba uzuri bane. Shi yasa a ƙarshen ayan sai Allah ya ce ula'ika lahum azabun muhim, an san suna yi bi gairi ilimin. Saboda ai Allah ya baka damar ka yi tambaya, idan ma baka da ilimi ai ya kamata ka yi tambaya, bare abinda ake rikon sa a matsayin sana'a, zaka ci ka sha daga jikin wannan sana'ar, ai ya kamata ka yi tambaya shin wannan sana'ar halal ce. To me Allah ya ce a gaba?
Wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'an fi udhnayhi waqra fabashshirhu bi'adhabin alim.
Jazakallahu as-salamu wal afiya. Allah ya ce wa idza tutla alayhi ayatuna, idan an karanta masa ayoyinmu, da za a masa wazi a ce wani ka daina wannan abin, ba yi da kyau, tura waka, tura fina-finai, ana yaɗa fasadi, ba yi da kyau. Wallah mustakbiran, sai ya juya baya yana girman kai, ba mamaki saboda yana ɗan samun kuɗi a wannan harka. Ka allam yasma'aha, kamar bai ji wa'azin ba. Ka anna fi udhunayhi waqara, kai ka ce a kunnuwarsa akwai wani nauyi da aka sa, aka toshe, nan haka bai ma jin maganar Allah. Kaga nan sai Allah ya sake maimaita wannan magana ta fari, fa bashirhu ka masa albishir bi azabin alimin, game da wata azaba mai raɗaɗi. Ka masa albishir, akwai wata azaba da take jiransa a ranar tashin kiyama. Kaga Allah ya maimaita wannan kalma ta azaba ga mutumin da yake yaɗa fasadi ta kowace hanya. Muna magana ne akan lahawul hadis. Akan lahawul hadisi ne Allah ya alƙawarin azaba kashi biyu a cikin ayoyin nan guda biyu. Domin ka dubi aya ta shida a ƙarshenta, ula'ika lahum azabun muhin, masu yaɗa fasadi suna da azaba mai wulaƙanci. Kaga ba wai azaba normal ba ce, azabar ma ta wulaƙanci a ranar tashin kiyama. Allah ka tsare mu. a ƙarshen aya ta bakwai fa fabashirhu kamata albishir bi azabin alim da wata azaba mai radadi shin wanda Allah idan Allah ya karasa magana akan abu daya ake magana akai amma ƙarshen maganar sai da Allah ya alƙawarin azaba sau biyu wannan abun ace mai makaruhi ace makaruhi ai ya fi ƙarfi sai dai ace haram ya fi ƙarfi ace waɗannan suna da azaba mai wulakanci kamasa albishir da azaba mai radadi sai ne ce maka ai babu laifi ai shi waka ai makaruhi ne ko mubahun kaina Allah ka tare mana imani idan ana magana akan lahul hadis zance mai shagaltarwa kaje yanda Allah ya kira abinda yake tsawatarwa a kansa wanda ke cinikin zance mai shagaltarwa domin kalma ta ashira'u kalma ce min al-abudadi takan zo saya takan zo sayarwa saboda haka idan aka ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi akwai daga mutane wanda yake cinikin zance mai shagaltarwa wannan ita ce fasarar ayar nan daga cikin mutane akwai wanda yake ciniki na zance mai shagaltarwa to alqur'ani dai Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad kuma Allah ya ce wa manzonsa kai wa mutane bayani manzon Allah ya yi bayanin alqur'ani ga mutane suwaye su ne sahabbansa saboda kai in za ka yi kanka adalci sai ka koma ga sahabban manzon Allah yaya sahabbai suka fassara wannan kalma lahwul hadith zance mai shagaltarwa wanda Allah yake tsawatarwa akan cinikinsa meye zance mai shagaltarwa na farko al-Imam al-Bukhari babu wanda bai san shi ba in dai musulmi ne idan ana maganar ilimin hadisi shine jagora Allah ya mishi rahma al-Imam al-Bukhari in ka dubi littafinsa al-Adabul Mufrad hadisi na 786 ya kawo fassaran Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas kuwa sahabin manzon Allah Abdullahi bin Abbas ya karanta wannan ayat da muka karanta wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi daga cikin mutane akwai wanda yake ciniki na zance mai shagaltarwa sai Abdullahi bin Abbas ya ce al-gina'u waqa ce daga musa fassaran wa sahabin manzon Allah Abdullahi bin Abbas ya karanta ayan nan Allah yana tsawatarwa akan mutumin da yake cinikin zance mai shagaltarwa sai Abdullahi bin Abbas ya ce al-gina'u waqa ce duk mutumin da zai zamanto sana'arsa yana ci yana sha a karkashin waka to yanzu ya sani da shi Allah yake magana kuma ba wakar kadai ba wa ashbahu duk abin da ke kama da waka duk abin da ke kama da waka in dai zance ne mai shagaltarwa mai dauke hankali mai raba mutane da alqur'ani mai raba mutane da zikirin Allah to babu shakka wannan yana karkashin wannan aya hadisin yana sahihul adabil mufrad babu shakka Abdullahi bin Abbas ya fassara wannan aya da haka mun yi magana akan mas'ala ta waka wasu darussa amma nan shine mahallinsa saboda Allah yana magana akan wakar kai tsaye a suratul luqman in ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li-Ihkam al-Qur'an a mujallal na 14 shafi na 56 al-Imam al-Qurtubi yace lahwul hadisi zance mai shagaltarwa da Allah yake tsawatarwa a kansa al-gina'u waka ce an samu fassaran fi qawli ibn mas'ud an samu fassaran Abdullahi bin Mas'ud sahabin manzon Allah to kaga an samu sahabbai guda biyu ga Abdullahi bin Abbas ga Abdullahi bin Mas'ud wa gairihi ma ba su kadai bane za mu kawo ga wasu sunayen ba idan aka ce maka an samu sahabban Annabi Muhammad mutum biyu sun fassara aya ta Al-Qur'ani wallahi idan ba tabewa ba a yau babu malamin da zai fito yace zai yi challenging wannan fassara idan ba halaka ba waɗanda Allah ya zabe su saboda su zauna da manzon Allah su taya shi su taya annabi isar da sakon Allah kuma Allah ya tabbatar ya yarda da su waɗannan mutane suka fassara alqur'ani sai a samu malami a yau da zai musu gyara yace ba waka ake nufi ba Allah ka tare mu daga tabewa. Akwai al-Imam al-Qurtubi sai kawo labarin Abu Sahaba al-Bakri. Abu Sahaba al-Bakri yana daga malamin farko, yake ba mu labarin Abdullah ibn Mas'ud. Su'ila Abdullah ibn Mas'ud, an tambayi Abdullah ibn Mas'ud game da ita wannan aya ta 6 ta suratul Luqman. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith, daga cikin mutane akwai wanda yake fataucin zance mai shagaltarwa. Faqala sai Abdullah ibn Mas'ud yace al-ghina waqa ce, sai yace wallahi allazi la ilaha illa huwa, na rantse da Allah wanda babu abin da ya cancanta a bauta ma face shi, waqa Allah yake nufi. Ya sake cewa na rantse da Allah wanda babu abin da ya cancanta a bauta ma face shi, waqa ake nufi. Ya sake cewa al-ghina wallahi allazi la ilaha illa huwa, sai da Abdullah ibn Mas'ud ya fada sau uku. Abdullah ibn Mas'ud sai da ya rantse sau uku yace waka ce. Fasaran wannan aya, sai ko ba a ce maka waka ba ce, kai ma ka sani. Kai tunani Allah yana aibanta mai fataucin zance mai shagaltarwa. A tunanin ka wani zance ne zai shagaltar da mutane in ban da waka? Daga waka tatsuniya shine a rubuta littafin tatsuniya a yi ta karantawa. Saboda haka zaka ga mawaki yana iya zaunawa a ji waka tsawon awa 12, amma wallahi ba zai iya karanta alqur'ani na minti 30 ba. Minti 30 in ma ana karanta alqur'ani zaka gangaɗi ya fara kama shi. Amma idan kiɗa ne za a wuni Qur'ani. Allah ka tare mu. Abdullah ibn Mas'ud sai da ya rantse sau uku ya fassara wannan aya da cewa waka Allah madaukake yake nufi. Sannan mutun na uku, Abdullah ibn Umar, kaga Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar yace innahul gina'u, waka ce Allah yake magana a kanta. To idan aka ce ma an samu sahabban manzon Allah mutun uku kadai ma, ai sun isa, sun ishi mumini. Sahabban manzon Allah mutun uku su fassara ayar alqur'ani, kuma wannan fassara ta inganta. Saboda malaman hadisi sun tabbatar da babu shakka waɗannan sahabbai sun fassara wannan aya da cewar waka ake nufi. In ka dawo ƙasa kamar tabi'ai da tabi'u tabi'in, zaka samu Ikrima, zaka samu Maimunu bin Mihran, zaka samu al-Imamu Makhfuz, zaka samu al-Imamu Mujahid. Waɗannan fa su ake kira tabi'ai, almajiran sahabban manzon Allah. Haka suka fassara wannan aya da cewa inna lahwal hadisi fil ayati al istima'i ila al gina'i wa ila mislihi min al batili, duk wanda zai kasa kunne ya rika jin waka to da shi Allah yake magana a cikin wannan aya. In ka dawo akwai al hasan al basri, al hasan al basri yace lahwal hadisi al ma'azif, ai zance mai shagaltarwa sune kayan kida, abinda ya kama daga gula da ganga da wato ganguna dukkan su, wal gina'u kulluha, da kayan bushe-bushe, waɗannan su ake nufi da lahwul hadisi. Akwai almajirin Imamu Malik ibn al-Qasim, ibn al-Qasim yake tambayan al-Imamu Malik, yace masa shin waka tana halatta? Sai ya tambaye shi ce waka gaskiya ce ko ƙarya? In ji al-Imamu Malik, ba kana tambaya kan waka ba? Sai ya ce to waka gaskiya ce ko ƙarya? Ai ko mawaƙan sun san ƙarya suke faɗa ko? Sai ya ce ƙarya. Shi ne sai al-Imamu Malik ya ce fa ma za ba'ad al-haqqi illa dalal, in dai waka ba gaskiya ba ce kaga ta faɗa ba ta. Afa haqqun huwa, shi ne ce to ko waƙan gaskiya ne? Yace babu. To wannan shi ne waɗannan manyan masana abinda suka tabbatar kenan. In ka dawo ga tafsirai, kaga tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an, ana ji da shi a duniyar ahlus sunna. Indai kana maganar sanin al-Qur'ani ne ba za ka yi watsi da tafsirin al-Imam al-Qurtubi ba. Allah ya mishi rahama. Akwai tafsirin al-Imam al-Shawkani, akwai ma littafin Sanailul Awtar, littafi ne na fiqhu. In ka dubi mujallal na 5 shafi na 84 yayi magana akan mas'ala ta waka, ya kawo wannan ayat ta suratul Luqman aya ta 6, ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم سيكاو حديثنا ابن ماجه يرويته الامام ابن ماجه يرويته حديثا ينا باب ما لا يحل بيعه akwai abubuwan da an harace an haramta cinikin su an hadisin yake cewa na har rasulullahi an bai'il muganniyati wa an shira'ihinna manzon Allah ya hana ayi cinikin mawaka manzon Allah ya hana wa an kasbihinna kamar misali mutum ne a zamanin da yana iya sayen baiwa tunda ana cinikin bayi a zamanin da saboda haka idan mutum ya samu wata baiwa ta iya waka sai ya sayo ta saboda haka sai ya dinga tura ta ungoni tana rera waka tana kawo mar kudi manzo Allah yace to an hana wa an akli asma'ihin da kuma koda sun kawo kudin haramun ne a ci to idan aka samu wannan hadisi wanda ke bayani akan sana'ar waka hatta baiwa mawaqiya sai da manzo Allah ya magana akan ta kuma hadisin yana sunan ibnu majah hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2922 saboda haka sai malamai suka ce idan annabi zai tsawatar akan misali abin da ya shafi mawaka bayi to kayan kidan faci nikin sa shi kansa saboda haka abin da ya shafi ganga da sauransu kamar kayan bushe bushe da buge buge da kade kade in ka dubi littafin fiqh haramun ne gaba daya cinikin su haramun ne duk malaman fiqh sun tabbatar da wannan babu littafin fiqh da zaka bude wanda duniya ta karbe shi kaga cewa an halatta maka cinikin kayan kida babu shi saboda kan zaka sayo badujala sai ka san babin da ka fada amma dai a fiqh babu saboda kan in ka dubi al-baharur ra'iqi na ibnu nujay mujallad na 7 shafi na 88 hashiyatul imam ad-dusuqi mujallad na 4 shafi na 18 haka nan mugnil muhtaj litafin al-imam sharbini yana mujallad na 4 shafi na 429 duk littafin fiqh mazhabobin nan guda hudu gaba daya duk wani kayan kida cinikin sa haramun ne to idan wadancan malamai kama daga sahabban manzon Allah a gangaro ga tabi'ai da tabi'ut tabi'ina duk inda aka sauka wani zango sai malamai su ce a wannan abun ba kyau sai da aka gangaro zangon da muke ciki sai aka samu mara kunyan malami wanda zai ce ai babu laifi ai kida da waka Allah ka tsare mana imani Ibn Hajar a littafin Fathul Bari mujallad na 11 shafin 94 yace fa kullu shay'in nussa ala tahrimihi mimma yulhi yakunu batilan sawa'un shagala aw lam yashtagil duk abinda aka samu nassin cewa wannan abin an haranta shi saboda yana shagaltar da mutane to karka dauka ko kai bai shagaltar da kai ba wannan abin yana halalta wato abin nufi anan idan aka ce cinikin kayan kida haramun ne to sai ka ce a to ai mu kidan namu musulmin kida ne ba laifi ba irin wancan bane to koda kai wannan kidar bata shagaltar da kai ba har yanzu dai bai canza hukuncin kayan kida ba yana nan a matsayin haramun an sani akwai mutumin da waƙar ba za ta halaka shi ba akwai wanda waƙa tana halaka shi wani bai waƙa ba ta dame shi ba amma da wanda waƙar take cutarwa da wanda waƙar ba ta cutarwa duk babin su guda ne a wajen Allah idan Allah ya ce a bari ai kamata ya mai imani ya daina to don haka in ka dubi tarihin musulunci zaka ga masanan hadisan manzon Allah wallahi duk masanan hadisan manzon Allah da aka yi a tarihi sai sun manna gargadi game da kida da waka duk wani masanin hadisi na manzon Allah kuma tun daga wancan zamani na farko har zuwa yau zaka gani kamar misali littafin littafaina Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda yake magana akan wake wake da kide kide ya kawo ash-shawahidus sahiha al-mazkura wanda an samu ta hadisin Abdullah ibn Mas'ud wa ghairihi hadisai daban-daban ya kuma kawo wannan aya da muke karantawa ta suratul Luqman fa innaha fi hukmil marfu' inda al-hakim wa ghairihi ya zo a litafansa kamar tahrimu ala fitarbi shafi na 64 akwai a ta'liqatu rabiya yana shafin 361 ga da'iful jami'i sagir karkashin hadisi na 6689 babu shakka duk mutumin da ke nema ya tsira to dole ne ya tsaya ga alqur'ani, ya tsaya ga fassaran sahabban manzon Allah, ya tsaya ga fahimtar salafus salih. Idan aka ce magabata na kwarai ga fahimtar su, idan kana son ka tsira to ka tsaya anan. Allah ka samu iya tsayawa. Akwai idan ba akwai malamin da ya magana game da kida da waka, to gaskiya a bayan Ibnul Qayyim al-Jauziyya ne. Allah ya mishi rahama. Ya yi maganar alitafai daban-daban, daga cikinsu akwai Igasatul Lahfan, mujallar na farko shafin 258. Ibnul Qayyim al-Jauziyya ya ce wa yakfi tafsiru sahaba wa tabi'ina lilahwil hadisi bi annahu al-gina'u. Ya ce in kana da hankali, aka ce maka sahabbai sun fassara wannan aya da cewar waka ce, tabi'ai sun fassara wannan aya da cewar waka ce. Ya ce wannan ya ishe ka, in dai neman imani kake. In dai mutum yana neman ya tsira da imaninsa, to fassaran sahabbai da tabi'ai ta isar mana. Faqad saha dhalika an ibn Abbas wa ibn Mas'ud, saboda babu shakka Ibn al-Qayyim ya ce wannan fassara ta inganta daga Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ya fassara wannan aya da cewar kida ne da waka ake magana akai. Haka nan Abdullah ibn Mas'ud, kamar yadda muka karanta ta labarin da Abu Sahaba al-Basri ya bayar, yana cewa sa'altu ibn Mas'ud, ni da kaina na tambayi Abdullah ibn Mas'ud game da wannan aya ta suratul Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi, fa qala sai Abdullah ibn Mas'ud ya rantsa sau uku da Allah, yuraddiduha thalatha marratin. Abdullah ibn Mas'ud sai da ya maimaita rantsuwansa sau uku. Allahu akbar. Da yake waɗannan manyan sahabbai sun hangi gaba akwai bala'i, kaga Abdullah ibn Mas'ud ba sai ya rantsa ba, ba sai ya rantsa ba. Gafarta malam, me fassaran wannan aya, wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi. Abdullah ibn Mas'ud ya riga ya sani nan gaba za a samu miyagun malamai waɗanda za su ce kiɗa da waka halal ne, sai ce to barin haɗa da rantsuwa sau uku. Shine sai ya ce wallahi allazi la ilaha ghairuhu huwa al-gina'u, wallahi allazi la ilaha ghairuhu huwa al-gina'u, wallahi allazi la ilaha ghairuhu huwa al-gina'u. Abdullah ibn Mas'ud ya sani gaba za a samu masu ƙarfin hali waɗanda za su tuhumar fassaran sahabban manzon Allah. Yanzu a ce maka sahabi ya fassara aya, to kai kuma ba ka ma cikin Larabawa. Dama-dama da mutum ba Larabe ne sai ya ce to ba shakka mai yiwuwa Larabcin ya yi ƙarfi. Ba ka ma cikin Larabawa, waɗannan kuwa Larabawa ne, kuma zaɓaɓɓu daga Allah, waɗanda za su taya manzon Allah isar da saƙon Allah, waɗannan suke fassara mana Al-Qur'ani. Yanzu in ba taɗewa ba a ce malami zai ce wannan fassara ba ce ba. Allah ka tare mana imani. Wannan shine bayanin Ibn al-Qayyim, yace yakfi tafsiru sahaba wa tabi'in. Ai idan aka ce sahabbai sun yi fassara ta isa, tunda muna so mu ji saƙon Allah ne, ba mu canza maganar Allah ba. Ai ko in muna son mu ji saƙon Allah, to waye fi mu sani? Shine manzon Allah. To idan ba a samu fassaran annabi kai tsaye ba fa, idan babu fassaran manzon Allah game da wata aya kai tsaye, a ka'ida ta ilimin tafsiri sai ka dawo mataki na biyu. Mataki na biyu shine fassaran sahabban manzon Allah, saboda babu shakka sun yi zamani da manzon Allah, kuma Larabawa ne harshen su ɗaya da annabi. Kamar misali Abdullah ibn Abbas ma ai dan babban manzon Allah ne, kaga kenan gida guda ya hada su. Abdullah ibn Mas'ud shi ma ba Quraishi ne, mutumin Makka ne. Abdullah ibn Umar shi ma ba Quraishi ne, mutumin Makka ne. Waɗannan Larabawan su suka fassara Al-Qur'ani koda ba a samu fassarar manzon Allah ba. Shine sai ya ce to amma karka damu, dan ba mamaki an kana karanta tafsiri zaka gani a zamanin manzon Allah akwai wani mutum da ake kiransa An-Nabr bin al-Harith, yuhaddisu ya'ti bi akhbari al-a'ajim wa mulukihim. Wannan wani kafiri ne da yake garin Makka, An-Nabr bin al-Harith, sai ya tafi Syria, kasar Sham, sai ya yi jidon littafai da rubuce-rubuce na tatsuniya da labarai na sarakuna, ya yi jido ya taho Makka ya dinga sayarwa. To mutane na sha'awar haka, kuma har yanzu mutane da wannan ɗabi'a har yanzu za ka ga mutum yana ribibi ya ga mai sai da jarida. Idan aka samu inda ake sai da jarida za ka ga mutane sun hazo an zauna ana karantawa ana, to wannan yana shagaltarwa. Shi mutumin nan ya ati bi akhbaril aajimi wa mulukihi, zai tafi Siriya ya yi jidon tatsuniya ya kawo garin Makka. Yuhaddisu bihi ahla Makka, in ya zo sai ce to ga sabon labari, ga wata tatsuniya mai daɗi, sarkin Rum da sarkin Farisa, mutane sai a ce ana tawarwa su. To da ana dakon a ji wahayi daga Allah, musulmai suna jira ne su ji wani saƙo ya zo daga saman bakwai zuwa ga manzon Allah. Sai ga wani yana shela cewa to ga tatsuniya mai daɗi, kaga yana faɗa da Allah, yana faɗa da Allah, saboda haka yana shagaltar da mutane game da ɗaukan maganganu da suke zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam game da Al-Qur'ani. Shin sai Ibn al-Qayyim Jawziya ya ce wakilahuma la hawla hadisi, wannan kada ya dame ka, da wanda ya sai da tatsuniya da wanda ya sayar da waka duk sun sayar da zance mai shagaltarwa, wato ashe duk ɗaya ne. Walihaza kala Ibn Abbas, saboda haka da Abdullah Ibn Abbas ya tashi fassara wannan aya sai ya ce lahuwa lahawul hadisil batilu wal gina, albatilu wal gina, albatilu wal gina fa innahu ruqyatu zina wa munbitu nifaq. Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya ce ai duk mutumin da ya riko da waka to ya yi riko da abin da ke tsirar da munafinci a zuciya, Allah shi kare mu. Wa sharaki shaytani, da kuma tarko na shaidan. Wa khamratul aqli, in kana neman abin da yake bugar da hankali, in ka samu waka an gama. Saboda za ka samu mutane idan suna sauraron waka, idan ka ga mutane na sauraron waka suna rawa, ai ba kowaye bugage ba, amma in ka dube su da wanda ya bugu da wanda bai bugu ba, duk halinsu ɗaya. Da za ka dubi mutane suna rawa da wanda yake cikin wato hali na maye da wanda baya cikin hali na maye, duk halinsu guda ne, saboda bugar da hankali yake. Ita waka tana bugar da hankali, kuma duk abin da malamai suka faɗa gaskiya ne, gashi nan a fili a rubuce kuma kana ganinsa. Yace wa sadduhu anil qur'ani a'zamu min saddi ghairihi, wannan shine mahallin shahidi. Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace duk duniya babu abin da ke raba mutum da al-Qur'ani kamar waka. Duk wani mugun hali da ka sani ba zai raba ka da al-Qur'ani ba, amma in kai riko da waka an gama, kai ban kwana da al-Qur'ani. Shine sai yace to kar ka dauka sahabban manzon Allah mutum uku ne suka tabbatar da haramcin waka, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, sai ya kirga wasu. Sai ya ce akwai Sahal bin Sa'adin As-Sa'idi, shi ma sahabin manzon Allah ne. Akwai Imran bin Hussein, shi ma sahabi ne. Akwai Abdullah ibn Amr, shi ma sahabi ne. Akwai Abu Huraira, shi ma sahabi ne. Akwai Abu Umamah al-Bahili, shi ma sahabi ne. Akwai matar manzon Allah, Aisha ummul mu'minina. Akwai Ali ibn Abi Talib, wanda shi kuma halifa ne cikin khulafa'ur rashidin. Akwai Anas bin Malik, akwai Abdurrahman bin Sabit, sannan akwai Al-Ghaz bin Rabi'a al-Jurashi. Wadannan fa duk sahabban manzon Allah ne, kaga sau daga sun gama aikin su. Sai dai kai yanzu a ringa rudanka, amma an gama komi, an gama. Wadannan sahabbai sun isar da sakon Allah. To shi yasa da yake su malaman sunna ba son zuciya ne da su ba. In ka dubi bayanin Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 11 shafin 576, yace mazhabul a'immatil arba'a, duk mazhaba guda hudu din nan, Malikiyya, Shafi'iyya, Hanbaliyya, Hanafiyya, mazhabobin nan guda hudu manya suna cewa inna alatil lahwi kulluha haramun, duk wani abin da zai shagaltar da kai ya raba ka da Al-Qur'ani haramun ne. Duk mazhaba guda hudu nan gaba ɗaya sun haramta shi. wanda kaga kuwa idan aka ce ma mazhabobin nan guda hudu gaba ɗayan su sun haramta to kaga kenan ba yadda za a yi malami ya samu inda zai rabe babu inda za ka rabe domin in ana maganar fiqhu waɗannan jagoran fiqhu na duniya kenan gaba ɗaya sun yadda cewa kiɗa da waka haram ne sai dai mutum ya rudi kansa idan ba shi da rabo a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu haka nan yazo cikin bayanin Albani in ka dubi silsilatu sahiha karkashin mujallal na farko shafi na 145 yace ittafaqatil mazahibul arba'a ala tahrimi alati tarb kulliha duk mazhabobin nan guda hudu sun yi ittifaki kida da waka da kayan kida da waka din duk haramun ne kamar yadda muka ce Ibn al-Qayyim Jawziya yayi magana cikin Igafatul Lahfan mujallal na farko shafi na 425 yana cewa mazhabu abi hanifa fi dalika min ashadd al-mazahib a mazhabobin ma guda hudu mazhabar al-imam abu hanifa ta fi tsanani mazhabar al-imam abu hanifa ta fi tsanani ta wajen haramta kida da waka damin sarrahu bi annahu ma'siya yujibu al-fisqa wa turadd biha ash-shahada dun mutumin da ke yi a karkashin wannan mazhaba ana ce mar fasiki kuma ba a karma ma shaidarsa wa ablagu min zalika annahum qalu inna as-sama'a fisqun wa at-talazzuz bihi kufrun abinda yasa mazhabar tai tsanani a mazhabar al-imam abu hanifa idan ka kasa kunne kana jin waka to daga wannan lokaci sunanka fasiki amma idan zuciyarka ta ji dadin wakan to suka ce ka zama kafiri to kaga abin yayi tsanani ko hadha lafzuhum qalu wa yajibu alayhi an yajtahida suka ce saboda haka kai musulmi ka dage shi Allah ya sama'ahu kar ma ka ji wannan kidan saboda ka nemi auduga kana toshe kunnan ka nemi auduga kana toshe kunne shi yahu maka au kana fi jiwarihi ko ko ya kasance a makwabtanka akwai wanda shi kuma ya fi cinu da kida to kaga kenan kana bukatar ka samu auduga in ya sa kai ma ya toshe kunnan to me dalili ai an samu hadisin Abdullahi bin Umar akwai hadisin Abdullahi bin Umar wanda ya inganta Abdullahi bin Umar yana tafiya ya zamanto ya ji kida wanda yazo cikin al-musnad na al-imam Ahmad bin Hanbal hadisin Nafi' wa Abu Abdullah al-Qurashi maula ibn Umar shi yake bada labari Nafi' maula ibn Umar yace inna ibn Umara sami'a sauta zammara tara'in akwai ranar da Abdullah ibn Umar yake tafiya sai ya ji karar sarewa ta mai kiwo ka san makiyaya sukan yi bushe-bushe saboda ɗeba kewa a daji to sai Abdullah ibn Umar yana cikin tafiya a cikin daji ungurmin daji da shida Nafi'u sai ya ji kara ta bushe-bushen mai kiwon dabbobi fa wada'a usbu'ayhi fi udhunayhi Abdullah ibn Umar sai ya sanya yatsunsa a kunnuwa ya toshi wa adala rahilatahu an at-tariqi ya kawar da dabban da yake kanta daga kan hanya suka canza hanya suka shiga daji an bar hanya yana tambayan Nafi'u ya Nafi'u atasma'u shin Nafi'u kana jin karan har yanzu fa aqulu na'am sai yace har yanzu ina jin karan sai ce to mu ci gaba dai wa yamzi hatta qultu sai da muka isa wani guri Nafi'u kana ji sai yace la bana ji fa wada'a yadahu sai cire hannunsa sahabin manzon Allah kenan wa a'ada rahilatahu ila tariqi daga wannan lokaci sai yace to ina hanyar mu sai aka dawo kan hanyar aka ci gaba da tafiya ana tafiya kai zaka ce wannan abu ne Abdullah ibn Umar ya aikata shi kadai amma Abdullah ibn Umar sai ya ce ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sami'a sauta zammarati ra'in ana tafiya a daji ya ji karar sarewa ta mai kiwo fa sana'a mithla hadha abinda kaga nayi dinnan haka manzon Allah yayi to shi kaga magana ta kare toshe kunne saboda kar a ji waka wannan sunnar manzon Allah ce hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 6114 saboda kai sa mazhabata al-imam abu hanifa suke cewa alaihi an yajtahida fi Allah yasma'a ka dage iya dagewarka karka ji wannan kidan idza marra bihi aw kana fi jiwarihi imma ya zo wucewa ko ku kuna makwartaka to ka tashi ka bar wannan guri wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka dawo tafsirin al-Imam at-Tabari tafsirin al-Imam at-Tabari nan ma zaka tarar da wannan bayani al-Imam at-Tabari yace faqad ajma'a ulama'ul amsari malamai na biranen musulmai duk duniya sun yi ijma'i duk biranen duniya masana fahimtar su ta hadu ala karahatil jina'i wal man'i min cewa waka abin ki ne kuma ya kamata a hana mutane yi wanda wannan yana tabbatar maka duk wani littafin tafsiri inda gefen ahlu sunna ne abinda zaka samu kenan kaga kenan tafsirin al-Imam at-Tabari tafsirin al-Imam al-Qurtubi da sauransu shine Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace hatta in ka dawo ga masanan farko kamar al-Imam Ahmad bin Hanbal lokacin da dan sa ya tambaye shi al-Imam Ahmad bin Hanbal sa'altu abi an al-gina na tambayi babana game da kida da waka fa kala sai yace al-gina'u yunbitu an-nifaq bil qalbi al-Imam Ahmad bin Hanbal yace ita waka tana tsirar da munafinci a zuciyar bawa sai al-Imam Ahmad yace la yu'jibuni bana sha'awar waka yake ga matansa thumma zakara qawla malik sannan sai ambaci bayanin al-Imam Malik kaga bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad yana cewa waka tana tsirar da munafinci a zuciya tana tsirar da munafinci a zuciya al-Imam Malik kuma fa yace inna ma yafaluhu indana al-fusaqu al-Imam Malik yace to ai mu a wurin mu indai kaga ana kida da waka fasikai ne wanda ya taho cikin riwaya ta al-Imam al-Khallal al-Litafin al-Amr bil ma'ruf wa nahy al-munkar yana shafi na 142 haka nan Ibn al-Jawzi al-Litafin at-Talbis Iblis shafi na 229 haka nan al-Imam al-Bagawi al-Litafin Sharh as-Sunnah mujallal na 8 shafi na 28 yake wattafaqu ala tahrimil mazamiri wal malahi wal ma'azifi duk wani kayan kida da kayan bushe-bushe da kaya na shagaltarwa wattafaqu ala tahrimiha al-Imam al-Bagawi a sharh sunna yace malaman sunna sun yi ittifaqi duka haramun ne saboda haka suna cewa al-jina'u ruqyatu az-zina idan kana neman tsani na hawa a isa ga zina to waka ce da zina da waka wato waka kamar tsani ce ga zina saboda haka ba za ka raba waka kamar bayanin al-Imam Malik ba ka raba waka da fasikai kuma duk yanda ka so waka sai ta haifar da zina saboda haka babu wani waka dama-dama duk inda aka ce ma waka ce ake za a hadu maza da mata karshen ta sai an kai ga zina wato waka tsani ce ta zina wannan malaman sunna sun tabbatar da shi zaka gani a littafin Ibn Qudama mujallal na 10 shafi na 173 Ibn Qudama yake cewa don haka ita waka haramun ce har ma akwai hadisin da aka rawaito daga Sayyidina Ali yace manzon Allah ya ce idza baharat fi ummati 15 qasla idan aka kai zamani wanda abubuwa 15 suka auku a cikin al'umar manzon Allah aka waye gari a cikin musulmai an samu abubuwa 15 halla bihimul bala'u to bala'i zai sauko gare su manzon Allah ya faɗi wannan fa zakara saboda ka sai manzon Allah ya kirga waɗannan abubuwa 15 daga cikin su akwai izharal ma'azif wal malahi daga lokacin da kida da waka suka bayyana manzon Allah ce to bala'i ya tabbata zai auka ma al'ummarsa bala'i ya tabbata zai saukar ma al'ummarsa daga wannan lokaci to yanzu idan ana maganar kida da waka abu ne wanda an dade da ma farawa don da akwai gine-gine da akan yi na shakatawa din gine akan yi na shakatawa wanda mutane za su je su yi kida su yi rawa su yi waka yana ganin babu komi to babu shakka akwai ranar haduwa da Allah wannan shine abun tsoro in ka dubi rayuwarmu yanzu gaba daya abinda ya dinke take nan aure ayi kida da waka haihuwa ayi kida da waka idan ma alkhairi ka samu wajen aiki ko ka samu ci gaba ayi kida da waka anya Allah ake gode ma idan Allah ake gode ma sai mu dawo ga alqur'ani da sunnar manzon Allah ashi Allah ya riga ya faɗa mana abin da yake so da kuma abin da baya so da ka samu ni'imar aure Allah ya maka arziki sai ka ce ai bari ka dauko kida da waka wannan ne zaka nuna ma Allah godiya nas'alullahi as-salamata wal afiya dan da yazo cikin bayanin Ibn Taymiya yana majmu'u fatawa mujallal na 28 shafi na 113 shi ma ya tabbatar da al-ma'azifu khamrul nufusi malamai suka ce kida yana bugar da rayuka har ma malamai suna cewa taf'alu bin nufusi a'zama mimma taf'alu hamyal ku'usi abin barnar da waka take ma hankali yafi girma akan barnar da kwalban giya take ma hankali wallahi malaman sunna sun faɗi wannan barnar da waka take ma hankali yafi kwalban giya wanda yake ta'aji ma hankali wanda zaka samu cikin bayanin al-Imam an-Nawawi shi ma yana Rawdatut Talibin mujallal 8 shafi na 205 yana cewa wa ma yudrabu bihi min al-awtar haramun bila filafin duk abinda za a buga saboda ya shagaltar wannan haramun ne babu sabani a tsakanin malaman sunna gaba ɗayan su so giya waka tana bugarwa babu shakka waka tana bugarwa kuma yana daga cikin abin da manzon Allah ya riga ya tabbatar da aukuwarsa cikin al'umma shi har ma kuma annabi ya yi albishir da cewa a lokacin da giya ta bayyana da kida da waka har ma aka samu malamai suna halattawa ta wannan lokaci Allah zai rikidar da wasu musulman hadisin yana sahihul bukhari ta'aliqan majzuman bihi yana kitabul ashriba babu ma jaa fi man yastahillu al-khamra yusammihi bighairi ismihi akwai babu musamman da al-imam bukhari yayi malamin da yake kokarin halatta shan giya da malamin da yake kokarin halatta kida da waka sai ya kawo hadisin wannan hadisin al-imam bukhari bai kawo mar isnadi ba al-imam at-tabarani da al-imam al-baihaqi duk sun tabbatar da isnadin wannan hadisin saboda haka hadisi ne mausul wanda yazo bayanin sa yazo cikin silsilat sahiha hadisi na 91 حديث عبد الرحمن بن جن من الأشعري وان دي رويتو دغا ابو مالك الأشعري كوكما ابو عامر الأشعري يتي صحابي منظر الله يا بلا باري والله ما كذبني نارن اذا الله صحابي بي من قريبا سمع النبي يقول يا جاء النبي ناچيوا ليكونن من امتي اقوام يستهلون الهر والحريرة والخمر والمآزفة ننجا بضاء سامو وسمتاني دقا شكين الهوما تا سنة حلت سنة تفاق الحرير سنة حلت شجية ضاء سامو ما لمي سنة حلت جنكدا دواكا وانا ياتبت دقا باكم من ظن الله حديث ينا littafin al-imamu tabarani da kuma al-imamu al-baihaqi sanan al-imamu al-bukhari ya kawo shi in ka dubi hadisi na 2590 a daidai wannan hadisin al-imamu al-bukhari ya kawo wannan bayani so babu shakka ya tabbata daga bakin manzon Allah kafin duniya ta kare sai an samu malamai waɗanda suke halarta kida da waka kuma kai ka sani yanzu ma ana samun su wani malami zai dage yana gaya maka cewa ai kida da waka babu laifi sannan gashi Allah ke magana akan kidan da wakan a cikin Al-Qur'ani irin hadari da suke da shi ga aqida ga fahimtar sahabban manzon Allah ga fahimtar tabi'ai ga fahimtar tabi'ut tabi'ina as-salaf kulluha an ce salaf gaba dayan su abinda suka tabbatar kenan in ka dubi Faidul Qadir al-Imam al-Munawi ya kawo bayanin sa mujallal nabiyar shafi 391 sannan wannan hadisin har yanzu ya zo a sunan Ibn Majah dan ya taho da riwaya kashi biyu wannan hadisi da aka samu daga manzon Allah in ka dubi sharhin Ibn Hajar da yayi Fathul Bari mujallal na 10 shafi na 49 yana cewa fi hadal hadisi wa'idun shadidun ala man yatahayyalu fi tahlili ma yahrumu bi taghyiri ismihi. Akwai malamin da zai kokarin canza haram amma sai ya canza sunan abin, saboda haka ba za a kira haramun din yanda aka san shi ba sai an canza sunan shi. Canza sunansa bai canza matsayin shi ba a wajen Allah. Duk mutumin da ya halatta haram to ya jira saukar azabar Allah a kansa. Riwaya ta biyu ta wannan hadisin wanda ta zo cikin sunan Ibn Maja, akwai babul uqubati a sunan Ibn Maja, ya kawo hadisin a wurin. Haka nan al-Imam al-Baihaqi ya kawo a sunan al-Kubra, yana kitabul hadd ashribati wal hadd fiha, babu ma jaa fi tafsir al-khamri, me ake nufi da giya, sai ya kawo hadisin Abu Malik al-Ash'ari. Abu Malik al-Ash'ari yana cewa la yasharabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi. Nan gaba da a samu mutane suna zama, manzon Allah yace suna zama a gindin inuwa. Kin ka lura kuma duk inda ake shan giya zaka ga inuwa suke nema, green area ko zaka samu. Sai mashayi ya samu inuwa yana shan giyansa, sannan ana markida kuma haka giyar take har zuwa yanzu. Yanda manzon Allah ya siffanta a wannan hadisi, yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat, saboda haka akwai mawaka mata sannan da maza waɗanda za su so suna kiɗa suna musu waka. Shine manzon Allah ya ce yaqsifu llahu bihim al-arda, waɗannan mutane kafin tashin kiyama sai Allah ya nutsar da wasu daga cikinsu, Allah zai nutsar da su a ƙasa. Manzon Allah ya ce wayata'alu minhum al-qiradata wal khanazir, sai an mayar da wasunsu sun zama birrai da aladu. Allah ka tare mu, a ce an mai da wasu sun zama birrai da aladu. Saboda me an samu yaduwar shan giya da kiɗa da waka a tsakanin musulmai? Wannan hadisi riwaya ta Ibn Majah, ita ma malaman hadisi sun inganta daga ciki. Akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah a littafin Igasatul Lahfan mujallal Nabi Shafi na 278 yace walahu shawahid min ghairi wahidin min as-sahaba, waɗanda suka ruwaito hakan suna da dimbin yawa, sahabban manzon Allah suna da yawa waɗanda suka ruwaito wannan hadisi. Akwai Aisha, hadisin ta yana al-mustadrak al-Imam al-Hakim da kuma sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi. Sannan akwai Ubadah bin Samit, hadisin sai da al-musnad al-Imam Ahmad. Kuma akwai Abu Umama al-Bahili, hadisin sa yana sunan Ibn Majah. Kaga sahabbai da suka bada labarin hadisin daga manzon Allah suna da dama. In ka bi tarihi waɗanda suka inganta wannan hadisin, akwai al-Imam al-Bukhari shi kansa, sannan akwai al-Imam Ibn Hibban, ga Ibn Salahi, ga Ibn Taymiyyah wanda ya zo cikin kitabul Istiqama, yana cewa wal alatul mulhiya kad sahha fiha ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi ta'liqan majzuman bihi. Sannan ga Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallal 10 shafi na 52, ga Ibn al-Qayyim din shi kansa musamman ya rubuta littafi da shi da Albani suna da littafai. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah ya rubuta littafi akan waka sama da shekara 500 da suka wuce. Sunan littafin Kashful Ghita'i an Hukmi Sama'il Jina'i, Kashful Ghita'i an Hukmi Sama'il Jina'i. Idan ka samu littafin nan kaga irin bayanai da aka tabbatar daga manzon Allah, sai ka sani kiɗa bai dace da musulmi ba. Sannan akwai na Muhammad Nasiruddin al-Albani wanda shi ma ya rubuta kafin ya rasu, Taharimu Alatit Farbi, waɗannan littafai guda biyu da zaka samu in dai akan waka ne to magana ta ƙare. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawatar game da waka a cikin hadisai daban-daban. Ba za mu karanta waɗannan, ba za mu iya karanta hadisan gaba ɗayan su ba, illa dai babu shakka ya tabbata daga manzon Allah, kuma daga cikin dalilai an samu fahimtar sahabban annabi kamar waɗanda muka kirga Abdullahi bin Mas'ud. Abdullahi bin Mas'ud ya ce al-gina'u yunbitu an-nifaqa fil qalbi, waka tana tirar da munafinci a zuciya. Kama yunbitu al-ma'u zar'a, kamar yanda ruwa yake fitar da shuka. yanda ruwa yake fitar da shuka haka waka take fidda munafinci, kana tsirar da munafinci a zuciya. Wannan ba mamaki zai zama maka wahalar ganewa, amma akwai abu mai sauki ai. Zaka ga kana son kida ko? Idan kana son kida, kai kuma baka son mutanen banza, zai yiwu? Ai, idan dai kana son kida kai ka son mutanen banza, saboda shi kida mahada ce ta mutanen banza. Ba yadda za a yi ka so kida baka so fasiki ba, ba yanda za a yi ka so kida baka so karuwa ba, ba yanda za a yi ka so kida baka so kafiri ba. Wato, idan ana maganar masoya Allah, masoya manzon Allah, idan ka sa ma kanka son kida, to waɗancan maƙiyan Allah sai sun zama masoya gare ka. To kaga kenan kana son ka haɗa abubuwa guda biyu, ga son Allah da manzo, sannan kuma ga gudun mutanen banza. To kaga kenan rayuwa za ka yi ta ne a munafinci. Munafinci mana, saboda kai harshenka kana son Allah, amma kuma zuciyarka tana son maƙiyin Allah. Don duk mutumin da ya yi la'akari da waƙa ya sani, idan aka ce waɗannan mawaƙa ne, don Allah ka yi adalci a samu mawaƙa guda ɗari, ina so ka hitar min na kirki mutum biyu, akasarinsu za ka samu fasikai ne, mashaya ne, ‘yan kwaya ne, za ka samu mahaɗa ce ta ɓarayi, mahaɗa ta marasa kunya, mahaɗa ce ta shaye-shaye. Saboda haka ko ƙasashen da suka ci gaba, ai an sani, duk inda ka samu mutum ya shahara a kiɗa da waƙa, to baka raba shi da koken. Za ka samu yana harka da koken, yana harka da miyagun ƙwayoyi, don haka ƙarshen rayuwarsa sai ka ga ya zama tota asa. Ashe kenan maganar da malaman suna suka mana gaskiya ne. So idan kai mutum kana son Allah da manzo a matsayinka na musulmi, sannan ba ka son maƙiya Allah, amma fa kana son waƙa, to kaga kenan rayuwar a munafinci ake. Harshenka na masoyin Allah, zuciyarka ta maƙiyin Allah, shi ne abin da ɗan Mas'udu yake faɗa sahabin manzon Allah. Kuma gaskiya ne, duk mutumin da ya auna bayanin Abdullahi bin Mas'udu ya tabbatar gaskiya ne. Maganarsa ɗin kuma tana a Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi. Haka nan ta zo cikin bin Baz ya yi magana kanta, littafin majmu'u fatawa wa maqalatihi a mujalla na 21 shafi na 133, yana cewa ruwayan marfu'an wal mawqufu huwa al mahfuz. Akwai ma inda ake danganta wannan maganar ga manzon Allah, ana cewa annabi ne ya ce waka tana tsirar da munafinci. To sannan akwai inda aka ce Abdullahi dan Mas'udu ne ya faɗa, shine sai ya ce wal mawqufu huwa al mahfuzu. Amma cewa Abdullahi dan Mas'udu shi ya faɗa, maganar ba ta isa ga manzon Allah ba, wannan shine gaskiya. La shakka Abdullahi dan Mas'udu ya faɗa. To ai, idan Abdullahi dan Mas'udu ya faɗa, ko da ba a samu daga manzon Allah ba, idan aka ce makusancin manzon Allah ya faɗi magana, to mu masoya manzon Allah, sam'an wa ta'atan, muna jin maganar sahabi muna ɗauka. Allah kaman da garkuwa. Sannan akwai bayanin al-Imam Suyuti a littafin Al-Hawi lil Fatawi, yana shafi na 453, yace fa muqabalatul jina'i biz zikri tadullu ala anna al-murada bihi at-taganni. Babu abin da ya tsaya daura da qira'a sai waka. Wato, kowace ibada da abin da ke akasinta, ibadar qira'a abinda ke kishiyantarta shine waka. Idan kana son ka haddace alqur'ani sai kai bankwana da waka. Idan kana son waka, kana son alqur'ani, za a dade baka samu haddar ba, saboda ba za su haɗu a zuciya ba. To shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a farkon suran nan yake tsawatar mana, yana tsawatar mana game da abinda ya shafi kida, saboda kamar yadda ya zo cikin bayanin Abdullahi dan Mas'ud, yana tsirar da munafinci a zuciyar mumini. Allah ka tsare mu. Wa qad rawahu ibnu abi dunya anhu marfu'an fi kitab zamm al-malahi wal mawqufu asahhu. Kamar yadda bin Baz ya faɗa, haka nan ibnu al-qayyim ya faɗa, maganar ta inganta daga Abdullahi dan Mas'ud. Wa hadha adallu dalilin ala fiqhi as-sahaba fi ahwal al-qulub wa adwa'iha wa adwiyatiha wa annahum atibba'u al-qulub. Wannan shi yake nuna cewa sahabban manzon Allah sun san illoli da da suke ta'adima zuciyar dan adam wato ashe sahabbai malamai ne likitoci ne wadanda sun san rayuwar zukata saboda haka suke gaya mana kar kai kaza zuciyarka za ta samu ciwo Abdullahi dan Mas'ud yace kar ka yadda da kida da waka suna tsirar da munafinci kaga ya gwada cewa sahabbai suna da zurfin ilimi sun gane abinda in ka rike shi nan da nan yake ta'adima addininka shine sai Ibn Qayyim Jauziyya yace wa alam anna lil gina'i khawasun shine sai ya kirga ta'adin da waka take ma mutane ta'adin da waka ke wa mutane a cikin littafin nasa ya kirga kamar guda biyar ko ma fin haka da yake bayanin sa yana da tsawo yace fa minha annahu yulhi alqalba wa yasudduhu an fahmi alquran illar waka ta farko tana mamaye zuciya ta hana zuciya fahimtar alqur'ani sai Ibn Qayyim Jauziyya da yake malami ne wanda dama ya san cututtukan zuciya wadannan malaman ga galibi zaka samu suna rubuta littafin da ake cewa fiqhul qulub yana daga abinda shi Ibn Qayyim Jauziyya ya rubuta wanda akwai fiqhul qulub na littafin sa to wannan fahimta ce da ta nuna musu cewar akwai abubuwan da in kai to suna lahani ma zuciyarka yace na farko ita waka tana rufe zuciya ta hana zuciya fahimtar alqur'ani wa tadabburihi wal amal bima fihi ta hana ka tadabburin alqur'ani ta hana ka aiki da abinda alqur'ani ya karantar da kai fa inda alqur'ana wal jinaa la yajtami'ani fil qalbi kaji magana da muka yi a baya Ibn Qayyim Jauziyya yace da alqur'ani da waka ba sa haduwa a zuciya guda ba za su hadu ba sai zaka iya cewa ai an samu lalataccen mahaddacin alqur'ani dai koma ya zama waki ai shi alqur'ani kana barin sa yana barin ka shi dadin alqur'ani kenan da ka ce waka kake so sai ya fita to wanda ma bai so wakan ba sai ya dage alqur'ani yake zama a zuciyarsa bare mawaki baka ma wakan wallahi sai ka dage don mutumin da ka ganshi mahaddacin alqur'ani ne rayuwarsa abin tausayi ne wallahi dan na dade ina lura da mahaddacin alqur'ani zaka ga ba shi da ikon bacci bai isa ba dole ka tashi a kowane dare ka samu awa daya ko biyu ko uku kana sallah da alqur'ani ba karatun ba kai sallah da alqur'ani kaga ba kama jin wakan qur'ani yana neman kubucewa sai ka dage to bare wanda ya zama to mawaki Ibn Qayyim Jauziyya yace wannan illa ta farko kenan waka tana mamaye zuciya ta kori alqur'ani daga zuciya fal qur'ani yanha an ittiba'i alhawa ai shi alqur'ani yace kar a bi san zuciya ko wa ya'muru bil iffa alqur'ani yace a tsare mutunci wa mujanabati shahawati alqur'ani yace a daina bin sha'awar rai saboda rai yana son kaza ba daidai bane a bi shi ayi la'akari da mai Allah yake so wa asbabul gayyi alqur'ani ya hana mugunta kaga duk wadannan alqur'ani ya hana su amma waka fa tana jawowa waka tana jawo mata ka bi son zuciya abinda ya zamanto na rike mutunci kai watsi da shi abinda ya zamanto na sha'awa shi kake nema saboda haka sai an nemi karuwai na gari tantagariyan karuwai aje ai hayan su sannan duk abinda zai zamanto na mugunta sai an yi don haka idan fasikai za su yi taro dole sai ka bar unguwa saboda su ba su ganin kimar kowa to kaga wannan ba zai hadu da alqur'ani ba duk mutumin da ya daukan marayuwarsa wannan tsalo to shi da alqur'ani sun yi bankwana Allah ka samu iya tuba wal gina'u ya'muru bi ghadzi zalika wa yuhassinuhu wa yuhayyiju an-nufusa ila shahawatil ghayy shi waka yana kawatar da abinda alqur'ani yake kyamatar mana shine Ibn Qayyim yace wani malami yace as-sama'u yurithu ba'd an-nifaqi fi qaumin wal inada fi qaumin wat takzib fi qaumin wal fujura fi qaumin waka tana samar da laifuka daban-daban wani waka tana samar mar munafinci wani waka tana sa ya zamanto kangararre wani waka tana sa ya zama mai ƙaryata wa'azi wani waka tana sa ya zama fajiri ya lalace sai cewa aksaru ma yurisu ishqa suwar mafi yawa zaka samu duk mutumin da ke son waka to ba ka raba shi da son sura na matan banza wasta hisanul fawahishi da sha'awar alfasha ta bayyane wa idmanuhu saboda ka a cikin unguwa zaka ga an sa yara na rawa da su da iyayensu saboda wannan kunyar da manzon Allah ya samar mana ta dalilin imani tana raguwa me yasa take raguwa saboda kida da waka kaga abinda malamai suke fada sannu a hankali kana musulmi an waye gari ka fara zama munafiki an waye gari ka fara zama makiyin Allah an waye gari ka fara zama makiyin manzon Allah da ka ga malamai kana haushin su dan me suke wa'azi ya za a hana mu jin dadi wa yakrahuhu ala sami sai ce sirrul mas'ala yace in kana neman ka san sirri sirrin shine alqur'ani littafin Allah ne walgina'u qur'anu shaytani shi kuma waka qur'ani ne na shaytan alqur'ani littafin Allah ne waka fa babu shakka littafi ne na shaytan yanda ake maimaita karatun alqur'ani zaka ga waka ma haka ake maimaita ta yanda za a karanta alqur'ani ka ji dadi rayuwarka ta yi haske kana fatan albarka haka mutum in ya saba da waka sai ya sa baya rabuwa da wakan nan zaka ga sai ji wakan nan sau 100 a rana wakar tana motar sa tana gidan shi tana dakin sa duk inda ya tafi yana an ji wakar fa a minti 5 amma sai an sake ji saboda makircin shedan dan ya rike zuciya kada ma mutun ya samu damar zikirin Allah Allah ka tare mu kuma mun riga mun sani kai kanka ba za ka yi fatar ka mutu a ce da wannan wakar yana tare da kai ba malamai sun ce da mutun zai mutu a taho a samu daga dukiyar akwai kaset na kida to malamai suka ce ya kamata a nemo kirare sai a tara a sa marubuta ba a gadon shi ko kai kanka da kake jin waka don Allah kana son a tada kai da ita wannan mawakiyar a kabari kana son a hada ku zaka ce a baka so to baka so ya kake don me kake yi kaga shine abin da yake ne yake wa hadha ma'anan nifaki ai wannan shine ma'anar munafinci harshenka yana son Allah zuciyarka tana son makiyin Allah harshenka kana nuna wa mutane kai kana son Allah amma zuciyarka tana son makiyin Allah wannan rayuwa ce ta munafinci shine maganar Abdullah ibn Mas'ud Allah ka tsare mu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace nabiyu fa inna asasan nifaqi an yukhalifa adh-dhahirul batina ai asalin munafinci shine abinda ka nuna ma duniya ya saba ma ainihin batini ka nuna ma duniya wani abu amma zuciyarka daban ce wannan shine munafinci sahibul gina'i baina amrayn sai ce to duk mutumin da ke son kida da waka yana tsakanin abu biyu imma an yanta haka fa yakunu fajiran aw yadhhara nusuka fa yakunu munafikan imma shi ma ya zama mutumin banza kaga ya zama fajiri ko kuwa ya nuna shi mutumin kirki ne a harshen sa fa a zuciyarka kuma fa munafiki ne فانه يظهر الرغبه في الله والدار الاخره وقلبه يغلي احرشي ني متومين كركي ني اما زوجيار سفا تنا تفسا ده شعوا ابيند الله يا حرمتا شي سايتي تو ناوكو وايبا من علامات النفاق قله ذكر الله علامه منافقتي زكا غا متوم باي تشكا ذكرين الله با ان كلورا ده متومين ده يريقي واكا زكا غا يافي جين واكا اكن ذكرين الله ya fi jin waka akan zikirin Allah wal kaslu inda al qiyam ila salati idan aka ce aje sallah za ka sala tana kama shi idan ma sallah aka tafi zaka ga sallar yana yin ta nan da nan ayi a tashi wa hadhihi sifatul maftunina bil gina yace na hudu al munafiqu yufsidu min haythu yadhunnu annahu yuslihu shi munafiki barna yake alhali ya dauka yana gyara ne kamar yanda Allah ya faɗa a suratul munafiqin in ka karanta sahibu sima yufsidu kalbahu idan kana jin waka kana barnar zuciyarka baka gane ba kai ka dauka kana gyara zuciyar ne alhali kuma barnar ta kake min haisu in annahu yuslihu yace na biyar wal muganni yad'ul qalba ila fitnati shahawati idan mutun yana waka yana neman kalmomi ne da zai kama zukatan mutane akan su dawo su kama bin sha'awa والمنافق يدعوها الى فتنه الشبهات saboda haka sai kawo maganar al-Imam al-Bahaq al-gina mafsadatun lil-qalbi waka tana bata zuciya wa mafsadatun lir-rabb kuma tana jawo mutun fushin Allah tabaaraka wa ta'ala waka tana jawo wa mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka bayaninta yana da yawa, illa dai mu tabbatar da cewa wannan sura a farkonta Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana abinda yake raba mutum da ainihin hikimar saukar da Al-Qur'ani shine waka. Allah ka yi mana kariya game da ita. Sai ce innal ladina amanu.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَلَّهِ وَتَنْدَ سُكَيْ إِيمَانِي وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُكَيْ أَيُّكَ إِنْ قَنْتَتُّوا أَلَّا كَسَامُونِي لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ. أَلَّا يَتِسُنَا لَجِدَا جَنْ الْجَنَّةِ مَا سُشِكِدَ نِعِمَ. Kaga sai dai fara magana akan wanda yayi watsi da zikirin Allah. Sai ce to duk wanda ya bi Allah, yayi imani, yayi aikin kwarai, Allah ya ce albishirinsa yana da gidajen aljanna masu cike da ni'ima. Kuma idan an shiga aljannan fa
khalidina fiha wa'ada Allahu haqqan wa huwa al-azizul hakim.
Khalidina fiha, idan sun shiga aljanna suna dawwama a cikin ta. Wa'adallahi haqqan, alƙawarin Allah ne kuma gaskiya ne, babu fashi ga alƙawarin Allah. Wa huwa al-azizul hakim, kuma Allah shine mabuwayi, Allah shine mai hikima. Kaga dai abinda sura take karantar mana kenan. Waɗannan surori na Alif Lam Mim, dama izza da buwayar Allah shine babban darasin su. Allah ya gwada maka cewa duk abinda yayi akwai hikima, sannan kuma ba abinda ya gagara Allah. Saboda haka in yi saukar da Al-Qur'ani akwai hikima. Me ya hikima saukar da Al-Qur'ani? Saboda ya gyara zukatanmu. Me ke raba mu da Al-Qur'ani? Kiɗa da waƙa. Sai Allah ya gargaɗe mu. To sannan sai ya ce idan mun bi shi za mu samu gidajen aljanna. Wannan aljannar kar ka ɗauka ta fi ƙarfin Allah. Shi yasa a ƙarshe sai ya ce wa huwal azizu, Allah mabuwayi ne. Babu abin da ya gagara Allah tabaraka wa ta'ala. يتي خلق السماوات
بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم.
خلق السماوات بغير أمد ترونها. الله شيخ الجسم مي باكارتك يمشيكي دكوكي غنيبا ga sammai nan amma baka ganin fila, amma kaga masallacin nan ga fila daya biyu ga suna jere, amma sama babu fila wanda kuke gani, babu kudurin Allah. Dama yana magana akan al-izza, ba abin da ya gagari Allah. Ya halicci sama ba tare da jimshiki da kuke ganin sa ba. Wa alqa fil ardi rawasiya, Allah ya jefa ma kasa manyan duwatsu, sune rawasiyu, saboda su suka kame kasar. An tami da bikum, don kar ta rika wato nutsewa da ku. Kamar laka ne a kwaba, idan an kwaba laka, idan ya zama laɓo-laɓo, in ka hau kai sai ka nutse. To duniya da Allah ya halicce ta, in ba don waɗannan manyan duwatsu da kaga an kakkafa ba, da har yanzu in mutum ya hau kanta nutsewa zai yi saboda laushinta. Sai Allah ya kawo waɗannan duwatsu ya kakkafa. Kuma yanda Allah ya kafa ɗin da ilimi na musamman, ilimin na musamman, domin yanzu haka inda za ka tona ƙasarka ba za ka wuce mita biyar ba za ka ga ruwa. Kaga kenan ƙasan dai har yanzu a jike yake, amma kuma ba ma nutsewa. Saboda yanda Allah ya kafa waɗannan duwatsu da ilimi ya kafa su, sai zamanto ƙasar ta yi danko yanda ɗan adam zai iya rayuwa a kanta. Kuma komai nauyin abu za a ɗora a kanta ba zai nutse ba. Wa basa fiha min kulli dabbatin, Allah ya watsa kowace irin dabba a duniya ya warwasa, wanda shi ya nuna maka cewa dabbobin Allah ya zuba su a kankan ƙasa ne nan ma da ilimi. Kowace dabba da irin ƙasan da ta dace da ita. Saboda haka za ka ga wata dabban tana rayuwa a ƙasa mai zafi, wata kuma tana rayuwa a ƙasar sanyi. Allah shi ya ake kowace dabba a inda ya dace da ita. ya kuma ba ta abincin da ya dace da ita wa anzalna minas sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karim ta dalilin wannan ruwa muka tsirar da dukkan ma'aura na shuke-shuke masu armashi ashe ya nuna cewa duk wani shuka da ka sani akwai namiji akwai mace kuma Allah ya ce karimin kowace shuka tana da armashi sai dai idan baka san sirrinta ba don haka kowace halittar Allah akwai hikimar da Allah ya yi ta wannan ayan sau biyu Allah ya maimaita ta a cikin alkur'ani ya zo a farkon suratul ra'ad Allah ya ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha nan sai ya ce thumma istawa 'alal 'arshi wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra wa yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun so biyu Allah ya fada wato Allah ya halicci sammai ba tare da gimshiki da muke gani ba to nan sai malaman sunna suka samu fassara kashi biyu zaka gani a tafsirin adwa'ul bayan na Muhammad al-Amin Shankiti a mujallad na 3 shafi na 62 akwai masu ganin ita sama da kake gani tana da gimshiki amma idan mu baya gani saboda ai ba ko menene idan ka yake gani ba akwai halittun Allah wanda idan dan adam ba zai iya ganin su ba so a idanun mu ba ma ganin gimshikin sama amma a hakika akwai gimshiki din me ya dalilin haka sai malamai suka ce ai saboda kalmar da Allah ya ce bi gairi amadin tarawnaha tarawnaha ba tare da gimshiki da kuke gani ba kaga ya gwada cewa akwai gimshikin da ba ku gani wannan fahimta guda kenan amma fahimta ta biyu fa wannan fahimtar ita ce mafi inganci innal ma'ana annaha marfu'a bila amadin aslan Allah ya halicci sama babu gimshiki sam babu ma gimshiki sama ba ta da gimshiki gaba ɗaya ba wai dan idan dan adam ne baya iya gani ba saboda ayoyin da muka karanta a baya kamar wanda ta zo a suratul hajj aya ta 65 alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa Allah shi yake rike sama kaga ya nuna babu gimshiki kenan kara mana aya guda
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين
الله ما توقع كيكي هذا خلق الله تونم فشيني حليتر الله تونم شيني حليتر الله تدو بها حليتر السماء تقدر عن الله shine sai Allah ya ce fa'aruni ma za ka laka allazina min dunihi kununa min abinda wannan Allah kuma suka halitta ga duk duniya duk abinda ka gani na Allah ne babu abinda wani ya halitta in ba Allah ba bal zalimuna fi dalalin mubin kai dai azzalimai suna cikin fata mubayyaniya batar da kafiri yake cikin ta fata ce a bayyane ba a boye take ba Allah ya kare mu daga fata Allah ya tsare mana imanin mu har mutuwa Allah kuma ya gafarta mana kurakuran mu akwai mai tambayar nan yana cewa wata mata ce mijinta bai kula da addini ba musamman ma sallah ta kai karasa a wajen iyayensa amma har yanzu baya bai canza ba baya son sallah ina matsayin aurenta da shi aurenta da shi haramun ne domin duk matar da ta zama tana zaune da wanda baya sallah wannan ta sani tana cikin halaka shi Allah subhanahu wataala a ranar tashin kiyama idan zai azabtar yana hadawa da mata ne ushurul ladina zalamu wa azwajuhum to kaji mala ya karasa idan Allah ya ce ku taro azzalimai zai ce da matan su to kar mace ta yadda ta zauna da azzalimi a duniya ba ta da uzuri ga Allah a ranar tashin kiyama wanda ya zo cikin fatawar lajina mujallal 19 shafin 400 kuma koda dan akwai wadanda ke da munafinci zai nuna maka shi na kwarai ne kafin a daura aure amma bayan an gama daura aure dama yana son ya aure yarka ne sai ya fito da halin tsiya to malamai sun ce komai dadewa wajibi ne kai kuma ka tsaya sai ka kashe auren idan dai ba na kwarai bane wannan yana cikin hashiyatul imam ad-dusuki mujallal nabi shafi na 249 shine walicci tambaya ta gaba mutun ne ya lazimci karatun alqur'ani duk bayan sallar asubahi gashi kuma karatu ya gabata cewar azkar ake son a rika yi ko karatun alqur'ani din yana wadatar masa ba zai wadatar ba wato idan aka ce annabi ya karantar ai annabi ne zo da alqur'ani manzon Allah shi zo mana da alqur'ani sai manzon Allah ya karantar da mu bayan gama sallar asubahi ga abin da zamu yi daga cikin abubuwan da manzon Allah ya faɗa babu karatun alqur'ani so kaga kenan sai ka fara gabatar da wannan zikiri zikirorin da annabi ya karantar su za a fara idan ka gama ba aka samu sarari wannan kuma dan ka karanta alqur'ani ba laifi bane amma ka fara gabatar da abin da annabi ya ce a gabatar sannan tilawa ta biyo baya wannan yana cikin fatawar lajina mujallal na 4 shafi na 32 sai wannan yace menene hukuncin mace mai haila ko namiji mai janaba wajen shiga masallaci ko karanta alqur'ani wannan mas'ala ce da aka samu sabanin fahimta kuma mafi inganci shine cewar babu laifi dan mace mai haila ta shiga masallaci ka'idar ita ce tana da tsafta ko ba ta da shi saboda jinin haila najasa ne jinin haila najasa ne ittifaqan duk malaman sunna sun yarda so idan ba ta da tsafta ta shigo masallaci tana barbada jinin haila kaga wannan haramun ne amma idan za ta yi kunzugu tana da tsafta ta shiga masallaci dan za ta ji wa'azi wannan ba laifi bane mai janaba ya shiga masallaci dan zai ji wa'azi ba laifi bane wato abin da yasa ake fadin haka a zamanin manzon Allah annabi ya kira kafiri ya shiga masallaci to idan kafiri zai shiga masallaci ita wannan musulma ce haila kawai take wancan musulmi ne janaba ce kada ya same shi shi ko kafiri dukkan najasa tana tare da shi amma manzon Allah ya kyale ya shiga masallaci ya za a hana musulmi shi kuma ya shiga wannan yazo cikin kitabul majmu mujallal nabi shafi na 160 da kuma tamamul minna shafi 119 sai mai wannan tambaya yana cewa ina shin azumi azumi da sallar mace da ta ƙara gashinta attachment yana karbuwa wato idan mace ta ƙara gashin kai sai ta yi azumi azumi ya karbu to shi azumi ba shi da alaka da gashin kanta amma ba shakka sallah tana da alaka da gashin kanta saboda kan za ta yi wankan janaba sai ta cire wannan gashin ta tumbuke ta wanke kan ruwa ya isa fatar kanta idan ruwa bai isa fatar kai ba wanka bai inganta ba wankan nan ko na janaba ko na haila baya ga cewar tana tare da tsinuwar Allah saboda duk musulmar da za ta kara ma kanta wani gashi tana tare da la'antar Allah tabaraka wata'ala Allah ya kare mu wanda ya zo cikin bayanin Ibn al-Usaymin Fathu Zilzilad wal Ikram mujallal na farko shafi 342 da fatawa wa ahkamul mar'a shafi na 127 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا أقي ونباوان الله ديك جنا من مصلاتنا إيريا 11 شيكدي wanda da mun yi lissafin abinda masallacin zai ci ya kai miliyan 700 da wani abu amma ya taho ya ce zai gina shi kadai kuma Allah ya garabce shi da rashin lafiya saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya Allah ya ƙara ƙarfafa ma zuciyarsa akan ayyuki na alkhairi Allah ya nufe shi da cimma burinsa kafin wa'adi na ƙarshe ya same shi Allah ya yawaita mana irinsu a cikin al'umma waɗanda suke taimakon addini Allah ka taimake su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk